Minista na Amuriyar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a Najeriya a wani mataki na shawo kan matsalar tsaro, kwalejin horar da dubarun yaƙi na sojojin ƙasar ta shirya wani taron bita kan gudanar da aiki tare da kuma haɗin kan hukumomin tsaro. A jamhuriyar Niger kuma maginar lakan nan ta garin Kalmalu da ke kan iyakar Niger da Najeriya na ci gaba da halaka mutane. Idan muka koma Najeriya kuma za a ji cewa dokar dakatar da aikin a caba da ke kenafef daga karfe 9 na dare zuwa 6 na safe da gwamnatin jihar Taraba ta kafa shekaru biyu da suka gabata na ci gaba da kawo cece kuce. Za kuma mu sake komawa jamhuriyar Niger inda hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ke baiwa 'yan jarida horo. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana. Amma fa dukkanin su sai mun saurari labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. A jerin rubuce-rubucen da ya wallafa da safiyar jiya Laraba, Buhari wanda ya yi aikin soja lokacin yakin basasa kasar tsakanin shekara ta 1967 da 1970 ya ce yakin da ke neman ballewa bai tuna bala'in da yaki ya haifar ba, ya yi amfani da kalaman da kamfanin Twitter yake dauka a matsayin musgunawa. Shugaba Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter da aka sauke cewa da dama daga cikin waɗanda suke rashin hankali yau shekarunsu ba su kai yadda za su gane irin barna da asarar rayuka da aka yi lokacin yakin basasa da aka yi a Najeriya ba. Mu da muka yi yaki na tsawon watanni 30 waɗanda muka ɗanɗana yakin za mu tunkare su ta hanyar da suka fi ganewa. Ofishin shugaba Buhari ya maida martani kan matakin da kamfanin Twitter ya ɗauka ranar Talata da cewa shugaban ƙasar yana da 'yancin yin Allah wadai da tashin hankali. Kalaman na shugaba Buhari sun biyo bayan ƙarin hare-hare da ake kaiwa musamman kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda a kudu maso gabashin Najeriya cikin makonnin nan. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barinsa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya buɗe kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban ƙasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki ɗaya. Miller ya bayyana cewa ba za a sake maido da shafin da Trump yake sharhi kan siyasa Amurka da zamantakewa da kuma harkokin ƙasashen duniya ba. A da Trump yana da miliyoyin masu binsa a shafinsa na kafofin sada zumunta inda yake magana kusan kullum lokacin yana shugaban ƙasa. Da farko an ɗauki dandalin na Trump a matsayin sabuwar hanyar sadarwa da bayyana ra'ayoyinsa da Miller ya bayyana a matsayin wata babbar damar samun bayanan tsohon shugaban ƙasar. Sai dai Miller ya bayyana cewa ba wani sabon dandalin sada zumunta ba ne. Yanzu a bayyane yake cewa ƙoƙarin Trump na sake janyo ra'ayoyin waɗanda ke binsa ta hanyar sadarwar intanet ya gamu da cikas, yayin da jaridar Washington Post ta wallafa cewa yawan masu bin abinda Trump yake wallafawa a yanar gizo ya ragu da kashi 95 cikin 100 tun watan Janairu idan aka kwatanta da lokacin da ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2016. Fadan White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kaiwa wani kamfanin sarrafa nama JBS. Sakatariyar harkokin watsa labarai Jen Psaki ta kuma shaidawa manema labarai a fadan White House cewa Biden ya kaddamar da binciken gaggawa kan harin da ya shafi ayyukan kamfanin JBS a kasashen Australia da kuma arewacin Amurka. Reshen kamfanin sarrafa naman Amurka da ke kasar Brazil ya shaidawa gwamnatin Amurka cewa an tuntube shi da neman kudin fansa kan harin yanar gizo da aka kai da ake kyautata zaton ya samu asali ne daga Rasha, bisa ga cewar kakakin fadar White House Karine Jean-Pierre ranar Talata. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba. Biden ya ce yin rigakafi bai shafi siyasa ba, muna buƙatar kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu daina jin tsoro. Gurin Biden shine yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa da suka manyanta rigakafi aƙalla sau ɗaya kafin 4 ga watan Yuli, lokacin da za a yi bikin 'yancin kai. Kawo yanzu kashi 63 cikin 100 na Amurkawa ne suka yi rigakafi. Fadar shugaban ƙasa ta amince da jerin tukuici da kamfanoni suka fitar da nufin ƙarfafawa mutane gwiwa su yi rigakafi, da suka hada da reno domin ba iyaye dama zuwa yin rigakafi, bude dakunan magani dukan kwana ranar Juma'a ga masu son yin rigakafi, ba da tikitin kallon wasa kyauta ga waɗanda suka yi rigakafi, da ba da kayan cefane kyauta na tsawon shekara guda, da shiga jirgi kyauta a kowane aji ga waɗanda suka saba shiga jirgi da dai sauransu.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda a wani mataki na shawo kan matsalar tsaro, kwalejin horar da dabarun yaki na sojojin kasar ta shirya wani taron bita kan aiki tare, cikin kuma haɗin kai na hukumomin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
As you are aware, commendable progress has been recorded against insurgency in the northeast.
Babban Hafsan Hausoshin sojojin Najeriya kenan, Major General Faruk Yahaya ke cewar kamar yadda aka sani an samu ci gaba a yaƙi da masu wuta da kayar baya a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, musamman ma da yake yanzu baki ɗayan ɓangarorin sojojin Najeriya sun fara aiki tare domin haƙa ta cimma ruwa. Babban Hafsan mayakan Najeriya, wanda Hausa mai kula da alakar sojoji da fararen hula Major General AB Omozuje ya wakilce shi a wurin wani taron bita da kwalejin horar da dabarun yaƙi ta rundunar sojan Najeriya ta shirya a nan Abuja. Ya ce duk da haka Najeriya na kuma fama da wasu nau'o'in ƙalubalen tsaro irin su aika-aikar 'yan bindiga daɗi, garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, rikice-rikicen manoma da makiyaya da tarzomar siyasa. Waɗannan na ci gaba da zama ƙarfan kafa a sha'anin tsaron ƙasa, amma ba wai sun zama gagarbado ba ne. A don haka akwai buƙatar aiki tare tsakanin hukumomin gwamnati a irin hoɓɓasan da ake yi na tsaron Najeriya.
As you are also aware, the Nigerian Army is deployed across the 36 states of the Federation, including the Federal Capital Territory.
General Faruk Yahaya, wanda ya ce yanzu haka sojoji na aikin samar da tsaro a baki ɗayan jihohin Najeriya da ma Abuja, don gwangar da tsaro da iyakan gwagwagwa da suke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. General Faruk ya ce musayar ra'ayoyi a wannan taron bita zai samar da wani kyakkyawan hanyar ƙarfafa hoɓɓasa na jami'an tsaro da ɓangarori daban-daban na hukumar tsaron don ƙarfafa tsaro a Najeriya.
In dealing with the crisis arising from the actions of actors within Nigeria's geostrategic environment,
tun da farko cikin jawabinsa, kwamandan kwalejin horar da dabarun yaƙi ta Najeriya, Major General Solomon Odonwa, ya ce wajen tunkarar abin da ke biyo bayan aika-aikar masu haddasa rudani a Najeriya, ana amfani da ƙarfin da ƙasa ke da shi, amma wajen kare masu tabbatar da hakan ana buƙatar su jami'an tsaron da ma sauran hukumomin tsaro da ma hukumomi da ma'aikatan gwamnati daban-daban su haɗa kai.
Seminar is another step towards enhancing interagency cooperation and coordination among ministries, departments and agencies, as well as an opportunity for us to discuss thematic issues affecting the management of the security sector in our country.
Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya, masanin tsaro ne.
Wannan abin da ake so a yi, wanda ita Army War College take so ta yi, abu ne mai kyau kwarai da gaske. Za a samu fahimta a tsakanin wannan sashi na jami'an tsaro, kuma a samu sinaji a tsakaninsu, a samu fahimta, a samu canjin bayanai da ba a sai, da kuma idea a tsakani. Wannan abubuwa abin da ya kamata a yi kenan tun baya. Ai, idan ka duba sauran makarantu wanda suka shafi waɗannan ayyuka, ko da irin su NIPS a Jos, akan ba da position paper, wato akan yi rubutu akan yanayin da ƙasa take. Amma in aka bayar, sai ka ga kawai ya zama shiru, an ji an sa a cikin kabur, ba za a amfani da shi ba. To a yanzu lokaci ya yi, kuma wannan shine lokacin da ayi amfani da wayannan abubuwa kuma insha Allah a dalilin haka za a samu ci gaba game da wayannan abubuwa da ake da wayannan yan ta'addud sauransu so idan aka ci gaba da wayannan canjin bayanai da ba a sai da kuma understanding a tsakani da sinaji to zai kawo kyakkyawan zato da kyakkyawan niyya da kuma kyakkyawan ci gaba a gurin rayuwa wannan abu ne mai kyau kuma ya kamata a ci gaba da yi
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da irin wannan taro zai yi domin ƙara inganta samar da alakar aiki tare tsakanin hukumomin tsaro da kuma tsare Najeriya ita kanta Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger inda mutane biyu suka rasa rayukansu biyu kuma suka jikkata a sanadiyar ruguzawar maginar lakar Kalmalo dake kan iyakar Niger da Najeriya wannan maginar lakar ta Kalmalo da ta yi kaurin suna wajen halaka mutane kuma akasarin su matasa inda ko a watanni 6 da suka gabata an samu asarar rayuka a wannan maginar lakar kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni
Alhaji Ibrahim shine marafan garin Kalmalo
kuma da yadda za a samu Allah ya riga ka wannan kaddarori kuma daga ciki da yau mutum biyu su rasu sauran mutum biyu wanda a asibiti sannan ya kasance ko yaushe su mutanen mu ana ta jan kullo su game da kiyayewa da wannan wurin amma har yau abubuwan da yake ana kaddarowa maganar lakar ko yaushe ta irin wannan abin kuma shi ajiyar mutum ko da shi can shi samuwa ce amma yau wannan kira gare su ya kamata don Allah su kiyaye da wuraren da ke wannan kikicewar sa haduwa suna shiga cikin lugu sun dawowa gurgudu bakin inda suwa ganin abin da sauki ba shiga cikin kwarago suwa tsarin laka
to ni dai aka yi wa matasa guda biyu da wannan lamarin ya rutsa da su zana'iza yayin da uwayensu ke ci gaba da karɓar gaisuwa a gidajensu wannan maginar laka ta garin Kalmalo ta yi ƙaurin suna wajen rumzawa da mutane a kowane lokaci sai dai ga alama an ƙi ɗaukar matakan hana matasa shiga cikin ta a kowane lokacin jama'ar garin na Kalmalo na ci gaba da nuna alhininsu game da wannan itila'in da ya sake afkawa a garin na Kalmalo
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunana Alhaji Yusuf dan Kano yaran ga duk suka samu wannan hadari to ko yaushe ta tsarin laka an yi ɗaya da biyu an yi biyu an yi ɗaya an yi uku ta da su to suna ganin abin da ka afkawa to abin da yake Allah ya kaddaro magani to sai ga shi sun tafi kuma ta abuka su suma tun daga cikin su an ta kashe abukan su ta kashe kannan su da sun gani
tunda Ibrahim Kalmalo ina tabbata ma wannan hadari da ya faru a bayan girgizaran ga kowa ga mutanen Kalmalo saboda mu mutanen Kalmalo mun tattara gaba ɗaya da yaran mu da manyan mu mun tattara gaba ɗaya ga zuwa lakan nan ita kuma lakar hadari ya yawa cikin ta laka za ta yi tsawon da tsawon rakumin da haka ka zaton bai kai tsawo iya tsawo ba sai ka iske yaro ya taka sama yana ginin laka to abin ne kira ga mutanen Kalmalo da mu iyayen yara da yaran shi ta ka tsantsan ga wannan lalura al'amari wa Allah ya kawo da shi amma mutum na iya kiyaye rayuwa ta yi saboda gubin gobe ya zan da shi ga wani
ni ne Isma'ila mai hawan shugaban to ina ba samari namu shawara don Allah in sun tahira mai zan yi a hankali don Allah an yi ɗaya an yi biyu an yi uku sun gani don Allah su yi ta tsantsan ga gogalar ruwa
ita dai garin Kalmalo gonaki noma ne kawai suka raba ta da garin birnin Kwanni jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
to za mu sake komawa Najeriya al'ummar jihar Taraba ta koka game da dokar dakatar da aikin acaba da keke napep daga karfe 9 na dare zuwa 6 na safe da gwamnatin jihar ta kafa tun a shekarar 2019 inda kuma 'yan sanda ke gudanar da aikin na acaba da keke napep daga karfe 9 na dare zuwa wani lokaci kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba
A shekara ta 2019 dai gwamnatin jihar Akita Darius Ishaku ya dakatar da ayyukan keke napep a jihar Taraba daga misalin karfe 9 zuwa karfe 6 na safe wanda har yanzu akan wannan dokar ake amma sai dai an dan samu wani sauyi sakamakon daga misalin karfe 9 zuwa karfe 12 dare yan sanda ne ke gudanar da acaba da keke napep a jihar Taraban hakan ta sanya al'umman jihar Taraban suka koka sakamakon irin hali da suke ciki yan sanda suka koma su acabar keke napep da misalin karfe 9 zuwa karfe 12 na dare su kuwa ainihin matuƙa keke napep din an dakatar da su daga wannan lokutan Rabiu Usman dake zama dan yankin Taraba cewa yi
ana yi amma ya shafe mu kuma bamu ji dadi ba ai yanzu dokan an hanawa na kirkin din da na banzan duka aiki amma kuma akwai waɗanda kuma masu konshe uwa a murhu ne kai wasu su ma galibi zaka samu hukumomin ne su daga karfe 9 in kaga keke akan hanyar nan to zaka samu dan sanda ne wanda yake yin aikin ne shi zaka samu ko sun zo sun tare mota don na cikin wani keke na shiga sai ga yan bato da suka tare kuma da suka tare sai suka sha sai wani kai ne officer na sha okay sai ni kamar sai da officer nake tafiya shi ai mu ne kade muke yin aiki inda rai kuma dan sanda ne
Alhaji Garba Haske yayi nashi tsokaci domin ira ga mahukunta dan su mai da hankali kware su baza kaimi shigowa cikin wannan lamarin
ina da damuwa sosai ba wai karamin damuwa ke da shi ba wani zai taso ya zo dalugulan ta daya ko sha babu zai kawo shi gida to ya zo ka muke kina sai ya hawo ya ga Allah shi ya ga sai ga hukumar sun tare da sun tare sai su duba su ga ai mutum ne sai su bashi wuta saboda haka ina ga ba su jami'an tsaro su jini da kyau kullum da wayan da su dinga zagawa suna duba yan sanda da yan banga masu tsagodi da muke kina fil nan in ba haka suka yi ba to sai bije mu ba to kaga ba doka kasa yawa ina ga maka shugaban yan sanda don Allah ka kai wala aiki ka sa ba ka kai sati ba ka kama ni ra'ayi na kenan
Abdullahi Ebello dake zama shugaban kungiyar keke napep na jihar Taraba shi kuwa cewa wannan lamari sun ma rasa halin da suke ciki
ba wanda doka ya bashi dama su ma na tabbatar idan shugabannin su suka ji ba su ji dadi ba saboda doka bata ba su dama ba gwamnatin jiha ne ta sa doka kuma doka na kan kowa ne su ne ma ya kamata su aiwatar da doka kaga bai kamata su yi to idan ma shugabannin su ba su sani ba mu muna sanar musu cewa haka na faruwa su bincika za su ga ma'aikata suna yawo da keke bayan karfe 9
to ko rundunar yan sandan jihar Taraba sun san da cewa irin wannan matsala tana faruwa yan sanda suke gudanar da aikin acaba da misalin karfe 9 na dare zuwa karfe 12 DSP David Misa dake zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba shi kuwa cewa yanzu ma yake samun labari kuma insha Allah za su yi iya bincike domin su ga sun hukunta waɗanda suke cikin wannan lamarin eh kuma zargi ne za su ba da shawara ga al'umman jihar Taraban
to yanzu dai muke ji kuma abu ne wanda za mu jawo hankalin shi commissioner yan sanda sannan kuma mu duba wannan lalle haka ne ko kuma zargi ne
yanzu mataki na farko shine mu bincika mu tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba idan kuma mun tarar lalle haka suke yi shin suna hawa ne abin da ina so a sani za a iya bambanta tsakanin wanda yake tuka keke na don ya nemi kuɗi da kuma wanda ya hau don ya je aiki ana misali mu ba mu da lokaci wanda ba mu aiki ba akwai waɗanda suna aiki da dare wanda kuma ba da kafa za su haka ba akwai wanda za su je patrol dole za su saboda abin hawa su aje shiga moto su je su yi patrol sun dawo su dauka su tafi gida so wani lokaci akwai yiwuwa in an ga mutum zai je aiki ya hau kan keke na fefe an bincika an ga dan sanda ne sai a ce ai dan sanda ma ya hau keke na fefe da dare gashi kuwa an hana amma dai duk wannan abu ne wanda bincike zai tabbatar mana
to sai mu ce Allah ya kyauta masu kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu kuma su koma a caba Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya
to madalla za mu sake komawa jamhuriyar Niger inda hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasar wato Halsiya ke baiwa yan jarida horo a birnin da Magaram game da rawar da za su iya takawa wajen yaki da cin hancin da rashawa Musa Aksar na ɗaya daga cikin yan jaridar da ke ba da horon ga kuma ƙarin bayanin da ya mana
yau in kin duba a cikin duniya an bi hanyoyi da yawa dan ana cin hanci ana rashawa ne zai iya huddo labaru irin waɗannan na cin hanci da rashawa kuma ya bi wasu hanyoyi ya huddo talakawa kowa jama'a su sani amma kin duba akwai wasu abin da ake cewa institution su in sun binciken su sai su kai ma mutum guda ko mutum biyu amma mu jama'a ne muke huddowa mu ce gashi an yi abun asha a cikin kasa mu gaya ma talaka su waɗancan sai su gaya ma gwamnati to waɗannan hanyoyin ne suka sa muka zo a nan da magaran don mu yi magana da 'yan jarida mu sa su kuma su koyi aikin su su yi kungiyar su su waɗannan ɗan jarida masu bincike kuma mai so ya bi hanyar bincike mu gwada mishi hanya yadda ya kamata har ya je wasu ƙasashen waje shi ma a nan Afrika kuma ya kai sunan shi a can waje.
To kamar a nan Niger an aka duba yaya al'amarin irin waɗannan ƴan jarida masu bincike yake a
duka ƴan jarida in ya bi hanya ya bi gaskiya kuma bai sa kwaɗe ba bai sa tsorai ba to ya iya ya yi nisa cikin aikin shi na bincike.
To kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagara yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na ƙasa.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har ila yau shirin na ƙasa na ci gaba da samun bakuncin Ramatu Salifu malamar makaranta a ƙasar Ghana. Malama Ramatu wacce aka haifa cikin hali na rashin gani ta mai da hankali wajen neman ilimin zamani da nufin samarwa kanta madogara a rayuwa abinda ya bata damar samun aikin karantarwa. Sai dai duk da haka bakuwar shirin na da gurin ci gaba da karatu danganin ta ilimi mai zurfi kamar yadda za a ci karin bayani a ci gaban tantaunawar su da Nimatu Abdullahi ta Alpha Radio Kumasi.
Na sai kamar na teku and stay high to the highest level, improve my junior duka kamar disability is not inability. Yes sir. Na encourage kai na carry degree in the University of Cape Town and so na so ni MPhil na if possible move on in PhD na da iko Allah.
So students da kike karantarwa su ma ba su gani ko dai students ne masu gani
suna gani suna da ido ni da nake gwada musu abunan nan ba ni ke dai ban gani.
So ya kike yi wurin koyar da su?
To kamun shiga class na abinda zan gwada musu na ina koyo ko me yana kai na ina ba su notes na kai na ni English teacher ne sai ta da nake faɗi na na syllabus nan na bari a duba mini topics this year topic in garden tree chain break is down to 10 in ten kamar week nga topic in garden tree in koya bina in te in bari a yi mini research next ko books da nake da shi cikin braille kuma in read yadda ta mun da dan take class na ba magana book ba a komi yana kai na in te in gwada musu.
So kina addace komi ne akan kin ki shiga class koyar da su baki amfani da irin na kulittafai kuma baki amfani da irin na wayanda ke gani amma kin ton addace komi akan ki kawai ne shi ki je kina koyar da su wayannan students din ki da kike koyar da su da yake baki gani ba su yi miki wani abin da yake ba sa miki rai saboda sun ga baki gani.
To wannan dai maybe sometimes sun yesu yi amma yanda ke za ka relate da su na ka bari su gane su gan kamar to ke ni ina cikin condition ga na yi na kai nan na gwada muka abu in ku da kuna da ido biyu kun zama wujin da ido hannunku nan duka sai ni in zo in gwada muka abu ku ba ku iya ku prosper ba ya if unto you sai ta sun like yanda nake gwada musu abu sai ta da yawan su sun gaya mini kamar sun koyo abu su zo su bi kamar ni don me ku abinda suka san duka ne makafai na bakin hanya suna roke kudi da yawan su da na tambaye su aka suka gaya mini sai ta na gaya musu kamar a'a ba haka bane in ka samu opportunity na ka iya ka zo ka ji ka fi ni ma ni da na tamati canna muna da wurin su da suke lawyers ne mai da aikin da yawa.
Shekarun ki nawa yanzu?
To yanzu ina 27
27 kina da aure?
Ah
to kina fatan ki aure ko kuma kina ga a saboda yanda lalurar da kike dauke da shi ba za ki samu miji ba kina irin wannan tunani?
To wannan gande cikin annu Allah yake in Allah ya kaddara kamar na yi aure na san kamar insha Allah ya zo in bai zo kuma ba na san kamar Allah ya kawo ma in bai zo ba ta mu da bai zo gande na dedicate life na in ba education na sai improve to the world kamar duniya duka kamar disability is not inability.
Masha Allah, za su mai da hankali wurin ilimi saboda ta nuna wa duniya cewa nakasa ba kasawa bane. So bar mu duba bangare nake da iyayenki da ƴan uwanki. Kina da yanni da kanni da iyayenki ya tsakanin ku yake wurin zamantakewa. Ke ka dare aka haifa da haka ko kuma akwai wasu ƴan uwanki da suke da wannan matsala?
To ni cikin family na mu sida ne mata uku da maza uku. To da nan zan fara na ce jaraftan Allah ne ni condition haka dan doke shi. Allah abin da yake so yake yin nan ya ba mana da babana ban da ni maza biyu kuma sun suna da wannan situation. Yanzu guda na yana Legon University of Ghana. Sai Lavon Mona Abdulkadir shi kuma yana wasu for the blind yanzu yana form 3. To wanda suka soro ba su da wani ko wani problem na sun doke mu kamar mu duka guda ne. Assistance da muke nihin duka insha Allah suna ba mu mu duka mun zama guda ne don me ba mun so muka sai muka sai ba Allah ya ba su aka shi yasa su kuma sun doke mu aka.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Ramatu Salifu makauniya mai aikin malinta a kasar Ghana da Nimatu Abdullahi Yamboni Alpha Radio Kumasi da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku mu wani lafiya.
Da Malam Sule yanzu kuma sai Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar da Herald da mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanan labaranta akwai wannan. Attorney General ya samu cikakken tsaro na sojoji yayin da sauran ministoci ke samun tsaro na 'yan sanda. Jaridar ta ce Attorney General kuma ministan shari'a na samun gatanci na musamman a matsayinsa minista ba kaman sauran takwarorinsa ministoci abinda suke samu ba a cikin abubuwa na yin abun ganin dama da ƙarfin iko da gwamnatin Akufo-Addo ke gudanarwa. Godfred Yabo Adame ya samu cikakken tsaro na sojin Ghana ko da yake tarin ministoci tsaro da suke samu na 'yan sanda ne kuma babu haske akan abin da ya sa shi wannan mutum ɗan shekaru 41 ke samun tsaro na sojoji. Baikin ruwaito cewar wato ya samu tagomashi daga mai gidansa Gloria Akufo wacce shugaba Akufo-Addo ya mayyita da shi da kuma sauran ministoci da mambobi na dangin shugaban kasar daga Kebbi a cikin jihar Gabashi. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito yanzu lokaci ne na Alan Cash. Jaridar ta ce wani jigo a jami'a mai mulki New Patriotic Party lawyer Andrew Appiah-Dankwa ya fito karara ya bayyana matsayin neman takara na ministan tureda da masana'antu Mr. Alan Kwajo Chirmantin. Game da abin da lawyer Appiah-Dankwa ya ce ne Alan Chirmantin ya kasance dan takarar jami'ar NPP wadda zai fi kowa dacewa da zai gaji shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo a babban zaben shekara ta 2024. Ita kuwa jaridar Guardian Times ta ruwaito cewar committee nadi na majalisar dokoki a gobe za ta ci gaba da tantance ministotin da aka ayyana wa ma'aikatu daban-daban. Jaridar ta ce kwamitin nadi na majalisar dokoki a gobe za ta ci gaba da tantance ministoci da mukaddasansu da shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya mika sunayensu wa ma'aikatu daban-daban. Sun hada da ministar da aka ayyana wa ma'aikatar ministan kudi da mukaddasan ministoci guda 39. Sai kuma babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic da ta ruwaito cewa wani mutum ya abin na ɗansa na ƙasar shi da ransa a bisa umurnin wata ba annabiya. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Ridwan da kuma haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da Madaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da Madaram.